فإنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi wanda ya kawo mu wannan safiya ta asabar yau muna nan ga watan safar yau muna goma ga watan safar amma a ƙidayen lissafin da sarkin musulmi ya bada ranar juma'a da ta gabata wancan ita ce ɗaya ga wata daga jiya juma'a nawa kenan ga wata takwas yau zai kama tara ga wata daga yau tara ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama na shekara 1445 a ƙidayen miladiya shi kuma nawa ga wata shi ba saɓani ko yau 26 ga watan takwas shekara ta 2023 mun dawo don ci gaba da karatun littafin al-aqidatu wasatiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya masa rahama idan ƴan uwa su manta ba mun gabatar da shimfiɗa kafin shiga wannan littafi yau abin da ya rage shi ne za mu shiga cikin littafin kai tsaye duk da kasancewar ƙila karatun ba zai tsawo ba amma dai muna fatan abin da za mu tattauna Allah ya sanya albarka a cikinsa Sheikhul Islam ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا wannan ita ce khutba da Ibn Taymiyyah yayi littafin sa abinda suke nufi da khutba kamar kace shinfida ko muqaddima wanda ya gabatar kafin ya kutsa cikin bayanin abinda littafin sa ya kunsa na ilmoma da fa'idoji da tabbatar da aqida ingantacciya idan ba kuma ta ba wannan littafi ta al-aqidatul wasatiyya mun yi bayanin cewa ta keɓanta da sauran littafan Ibn Taymiyyah wato tana da wani irin salo na musamman kasancewan abu na farko dai tana tabbatar da madaran aqidan ahlus sunna ne da kuma usul wato ainihin ginshikin da ahlus sunna suka gino akai yana tabbatar da wannan yana tsaye da hujjoji a cikin qur'ani da sunna da kuma ainihin aikace-aikace na magabata sannan wannan littafi cikin irin abin da yake banta da shi daga sauran littattafai na Ibn Taymiyyah a mafi yawan littattafan baya littattafan Ibn Taymiyyah zaka ga yakan nakalto wato waɗansu miyagun aƙidu ya zauna ya tattauna a kansu ya musu raddi amma wannan littafin shi salin shi ba haka yake ba shi kawai yana kawo madaran aƙidin ahlus sunna ne ba tare da ya maida hankali a kan waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza to ga yadda za a yi musu raddi ba a wannan littafin kwata-kwata bai taɓa wannan badin ba sannan wannan littafi wato ya keɓanci wato waɗansu al'amura waɗanda yake al'umma suka yi saɓani a kai mafi yawan al'amuran da al'umma suka yi saɓani a kai waɗansu suka ɓace waɗansu kuma suna kan gaskiya to Ibn Taymiyyah ya tattauna su a cikin wannan littafi kana iya samun wani littafi daga cikin littattafansa ya ɗauki wani babi ne guda ɗaya ko biyu ya tattauna a kai amma wannan littafin kusan galibin mas'aloli ta aqida wanda yake al'ummomi da dama sun bace a ciki to Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tattauna su a ciki kamar da muka yi bayani a baya kuma da wani salo takaitawa wato takaitawa da kuma fito da aqidin cikin kalmomi masu sauki. To wannan yana daga cikin mizan wannan littafi al-aqidatul wasafiyya. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wannan shine abin da muka sani a Hausance. Idan za a fassara bismillah, kan ce bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah ar-rahman mai rahama ar-rahim mai jin kai. Wannan fassara ce mai kyau, ba ta da wani aibi a cikinta insha Allah ta'ala. Sai dai su abin da malamai suke cewa har kullun, duk yadda lokacin da kaga malamai sun fara littafin su da bismillahir rahmanir rahim, to sukan fara shi ne domin neman albarka da kuma neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ma wannan bismillah da ke cikin bismillahir rahmanir rahim, ba'un din da ke ciki, sukan ce mishi ba'ul isti'ana, ba'un din ne neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da neman albarka daga Allah. To shi yasa sai magabata sai su fara da bismillahir rahmanir rahim domin neman taimakon Allah da kuma neman albarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma daidai wannan lokaci suna kwaikwayon mafi girman littafi a duniya, mafi albarka, mafi alkhairin littafi a duniya, shine littafin Allah Al-Qur'ani mai girma, wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala ya fara shi da bismillahir rahmanir rahim. Idan ka dauki Al-Qur'ani mai girman sa a yanzu haka, zaka ga bismillahir rahmanir rahim shine a farko, sannan Fatihatul Kitab, sannan sauran surori sai su biyo baya. Akwai masaloli waɗanda suke da alaka da bismillah, amma waɗansu daga cikinsu masaloli ne na fiqhu, waɗansu daga cikinsu kuma masaloli ne na hadisi. Kaman kasancewa ita bismillah aya ce a cikin kowace sura ko ba aya bace, kaga akwai wannan sabanin sananne a wurin malamai, da dama daga cikin malamai suka tafi akan cewa ba aya bace a cikin duka surorin Al-Qur'ani mai girma, in ka tsami suratul Fatiha. A cikin suratul Fatiha a farkon ta akwai bismillahir rahmanir rahim, kuma wannan shine madhhaban qurra'u na kufiyuna, malaman Kufa kamar irin su Asim da Hamza da Kisa'i, sun tafi akan cewa bismillah aya ce daga cikin Fatihatul Kitab. Wadansu daga cikin malaman kuma su ba sa fahimtar cewa aya ce daga cikin Fatihatul Kitab. Amma hadisi kuma ingantacce, ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni akan cewa idza qara'tum Fatihatul Kitab faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa innaha ayatun minha, aw kama qala alaihi salatu wassalam, idan za ku karanta Fatihatul Kitab to ku karanta da bismillahir rahmanir rahim, saboda aya ɗaya ce daga cikin ayoyinta. To kaga wannan hadisi ya yanke hukunci, wannan hadisi ya yanke hukunci. Sai dai yanzu ya danganta kuma wani malami ya samu wannan hadisin, wani malami ne bai samu ba. Wanda ya samu wannan hadisin, kafa'an zai tafi akan cewa Fatiha ayan farko a cikinta ita ce bismillah. Malamin da bai samu wannan hadisin ba, ko kuma mai yiwuwa ya same shi ta hanyar da bai inganta ba, ba zai aiki da shi ba, sai ya tafi akan cewa bismillah ba aya ba ce a cikin Fatihatul Kitab. Wannan sabanin yana da wato irin nashi gurbin ga malaman da suke cewa aya ce a cikin Fatiha. Kenan idan da liman ya zo ya karatu Fatiha bai karanta bismillahir rahmanir rahim ba, to ya bar aya ɗaya daga cikin ayoyin Fatiha, da aka karatun Fatihan shi ba ta inganta ba. Kila kun fahimta, da aka zai kasance kenan sallan shi ba ta yi ba. Wanda suka tafi akan cewa kuma ba aya ba ce, su a gurinsu babu zubi. Amma dai wancan hadisi ya tabbatar da cewa aya ɗaya ce daga cikin ayoyin Fatihatul Kitab. Shi yasa mu a matafiyarmu, idan ka zo za ka fara sallah, bayan ka yi menene ake kira wannan du'a'ul istiftah, bayan ka yi du'a'ul istiftah, addu'o'in istiftah suna da yawa, duk wanda ka ɗauka ka yi a ciki, to duk in ka gama kuma za ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim, sannan ka fara karatun Fatiha. Wannan ya danganta, wani lokaci kai bismillah a bayyane, wani lokaci kai ya ɓoye, wannan matsala ce ita ma daban. Amma dai bismillah ta shigo farko kafin ka fara karatun Fatiha. Wannan magana ita ce magana mafi inganci, magana mafi daidai. Waɗanda suka saba mu wannan fahimtar, afallahu anna wa anhum jami'an, amma dai wannan ita ce fahimta mafi daidai. sai dai kuma sun yi ittifaki akan cewa aya ce a cikin sautin Naml kamar yadda kowa ya san wannan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala alayya wa akmi muslimi da aka aya ce a cikin sautin Naml amma a farkon kowace sura to ba aya bace sai dai a Fatihatul Kitab wannan shine zance mafi inganci a gurin qurra'u su ma suna da sabani akan bismillah aya ce ko ba aya bace idza ma aratta ad-dahara idza ma aratta ad-dahara menene baitin yace malam Usman taqra fasta'id jihara min ash-shaytani haka har yanzu abin da al-imam Shatibi ya kawo wanda yake nuni akan cewa ba wannan nake so in ce ba wa basmala baina suratayn bi sunnatin ko shi yasa wa basmala baina suratayn bi sunnatin rijalin nama hadiriyatan wa tahammula diriyatan ila imam Kisa'i wane ne da zai sauran qurra'u san tafi akan cewa bismillah daya daga cikin ayoyi ne ko kuma sunna ce fara karatu da ita lokacin da zaka fara karatun alqur'ani mai girma wadansu kuma suna ganin ma ba sunna bace to suna ganin kawai in kago in dai ba Fatihatul Kitabi ba to kawai in ka gama wata sura kai shuru kawai ka shiga wata sura kamar al-Imam Muhammad shi yana da wannan in ka ce gal maghdubi alayhim walidin alif lam mim ba bismillah kwata kwata shi a cikin abin nan dinsa to ala ayi hal mas'alan bismillah dai akwai sabani na qurra'u akwai sabani na fuqaha'u akwai kuma sabani na muhaddisuna a cikin irin sabanin da yazo a cikin babin hadisi shi kuma kasancewan hadisai da suka zo suna bayani akan fara komi da bismillah kamar hadisin da al-Imam an-Nasa'i ya rawaito cewa duk al'amari mai muhimmanci kullu amrin zai bali la yubda'u fihi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqba duk al'amari mai kima mai muhimmanci in aka fara shi ba da bismillah ba to yana da yankakken albarka wannan hadisi ne da'ifi bal ma da'ifun jiddan hadisai da dama sun zo akan wannan wadansu hadisan suna bayani akan bismillah wadansu hadisan suna bayani akan alhamdulillah cewa da al'amarin da ba a fara da bismillah ba wadansu riwayoyin da al'amarin da ba a fara da alhamdulillah ba suka zo da riwayoyi daban fa huwa aqfa fa huwa abta fa huwa ajzam duk sun zo da wannan riwayoyin amma duka dai riwayoyi ne wanda yake ba su inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba da haka madogaran magabata da suke fara littattafan su da bismillah ya dogara ne akan suna kwaikwayon littafin Allah subhanahu wataala mafi girman littafi mafi alkhairin littafi mafi albarkan littafi da ya fara da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin da haka wannan ya sanya magabata idan za su fara rubuce-rubuce sai su fara da bismillah sai su fara da godiya ga Allah subhanahu wataala ba domin sun dogara akan waɗancan hadisai waɗanda yake ba su inganta ba sannan magabata suna fara littattafansu da bismillah la'akari da wasiqun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke rubutawa zuwa ga wato sarakuna yana kiransu zuwa ga addinin musulunci a farko-farkon al'amari manzon Allah idan zai rubuta wasiqa yakan ce bismika allahumma irin dai tadan da ya tsinci mutanen shi akai wanda yake kuma ba aibi bane wannan amma daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar masa da innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai manzon Allah ya canza salon wasiqan sa sai ta koma idan zai rubuta wasiqa zuwa ga wani sarki ko zuwa ga wani babban mai mulki yana kiran shi zuwa ga addini ko yana mishi bayani yadda addinin musulunci yake yakan rubuta bismillahir rahmanir rahim min Muhammadur Rasulillah ila kaza 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 sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to tunda manzon Allah yana fara wasiqun sa da bismillahir rahmanir rahim wannan ya sanya malaman addinin musulunci sukan fara rubutun littattafan su da yin bismillahir rahmanir rahim kamar yadda nace a farko domin neman albarka da kuma neman taimakon Allah da kuma kwaikwayon littafin Allah da kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka zabin da zaka yi mai albarka sai ka fara shi da bismillahir rahmanir rahim domin ka samu albarkan ajin amma mutum in yazo sabo ya ce bismillahir rahmanir rahim ko ya ce bismillah misali mutum zai haura katangan mutane ya dauki agwagi ko kaje ce bismillah ka haka katanga to kaga wannan mummunan aiki ne mutum ba zai fara shi da sunan Allah ba, kuma ya fara da sunan Allah yayi kageni. Yawa sunan Allah subhanahu wataala, inna Allah la ya'muru bil fahsha, Allah baya umarni da mummunan aiki. To shi ma din rubuce-rubuce da karance-karance ana iya fara da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka kawo, amma kuma akwai ibadu na musamman wanda yake bismillah kadai yazo, ba a cika sa da arrahmanir rahim ba. To su kuma tsayawa akan su ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kar ka zo cin abinci ka ce bismillahir rahmanir rahim, nafsi bai zo akan haka nan ba, sai dai bismillah shine abin da nafsi ya zo akai. Kila an fahimta. Da sauran ire-iren waɗannan abubuwan da yake nafsi karara ya zo cewa manzo Allah ce in za ku yi kaza ku ce bismillah, in za ku yi kaza ku ce bismillah, in za ku shiga bayi bismillah, in kun yi kaza bismillah, to ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim ba, dan ba za ka zo cin abinci ce bismillahir rahmanir rahim ba, a'a bismillah shine abin da aka yi kika. Ma'anan bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka ce al-ismu dai shine suna, da haka in ka ce bismillah wato da sunan Allah, wani sunan daga cikin sunayen Allah duka gabaki da sunayen, kamar ka ce ne ina neman taimakon Allah da sunayen Allah, ina neman albarkan Allah cikin wannan abin da zan fara da sunayen Allah, baka iyakance sunan ba, ka ko san sunayen Allah babu wanda ya san iya adadin su sun shi. Akwai sunayen da yake an saukar da su a cikin littafi ko Qur'ani ko At-Taura ko Injila ko Zabura ko ɗansu daga cikin littattafan da Allah ya saukar ma annabawansa. Akwai sunayen da yake babu wanda ya san su sai Allah ko a cikin ilimin gaibinsa. Akwai kuma sunayen da yake ya sanar da annabawa ne kawai da manzanni, zaɓaɓɓun bayin Allah. In ka duba Qur'ani ba shi a ciki, in ka duba hadisi ba shi a ciki, amma tsakankanin annabi da Allah akwai sunayen da annabin yake kiran Allah da sunan da yake kuma ga mu kowa. To duka sai ka tattara ka ce da sunayen Allah gabaki ɗaya nake neman albarka, nake neman taimakon Allah, nake fara wannan aikin da zan fara. Shi yasa suka ce akwai takariri a gurin, tunda ka ce ne bismillah da sunan Allah. To da sunan Allah ne kaga akwai wani takariri a gurin, ko dai zan muqaddam ko zan mu'akhkhar, kaman ka ce da sunan Allah nake farawa, kaga nake farawa ai ba kawo shi a wurin ba, to amma a larabci duk mun san irin wannan takaddir din. Ko kuma ka ce na fara da sunan Allah, duk wanda ka dauka takaddir din nan, ko dai kamar da shi takaddir, kamar da shi ismiya ko fi'iliya, duk wanda ka dauka yayi, in ka ce misali bismillah, kamar tunda yanzu rubutu zaka yi bismillah aktubu, da sunan Allah nake fara rubutu. Wannan yayi daidai da wata aya a cikin Al-Qur'ani mai girma, shine bismillah majriha wa mursaha, misali an gane. Ko kuma inna ma'iya rabbi, inna allaha ma'ana bismillah majriha, dan haka wato ka fara kawo sunan Allah, ka mai da shi ismiya kenan, ka mai da shi takadirin shi na suna, bismillah aqra, bismillah aktubu, bismillah akulu. To Qur'ani ya zo da irin wannan, babu laifi akai. Ko kuma ka dauka cewa takadirin shi ne bil fi'li, aktubu bismillah, aqra bismillah, akulu bismillah, na fara ci da sunan Allah, na fara rubutu da sunan Allah, shi ma irin wannan din yazo kamar yanda yace iqra bismi rabbika alladhi khalaq, iqra bismi rabbika, karanta da sunan Allah. Shin kuma kace bismillah majriha, da sunan Allah za ta gudana, inna allaha ma'ana, inna ma'iya rabbi sayahdi, nan aka gabatar da sunan Allah inna allaha ma'ana, shin kuma inna ma'i rabbi, daka duka wato kana iya jinkirta wancan ko ka gabatar da wannan abadin takadirat ne. Kila kun gane, ka san su malamai komai sai sun bi shi keke da keke, da aka ce bismillah ne ake nufi, shin ana nufin ne bismillah ya danganci abin da zaka yi, kamar rubutu bismillah aktubu, bismillah aqra, ko aqra'u bismillah, aktubu bismillah. To duka dai takdirat ne wanda yake duk wanda ka dauka a ciki kuma babu laifi saboda ya dace da zubin ayoyin alqur'ani mai girma kuma lamir abin nan albarkan da neman taimakon Allah da ya bayyana a ciki babu laifi akan haka nan. To shine sai bawa yake cewa bismillah, ina farawa da sunan Allah, ko kuma da sunan Allah nake farawa. Allahi shine suna mafi daukaka mafi daraja, shine suna mafi kima saboda alamun ne ala zatil ilahiyya, kai tsaye yana nuni ne zuwa ga zatin Allah subhanahu wataala. Sunan Allahu suna ne wanda yake malamai sun ta kai komo akan ishtiqaqun, ishtiqaqin kalman daga ina ne aka samu Allahu. Magana wadai mafi inganci shine daga alaha ya Allahu ta'alluhan, wato alaha sai a ce abada, ya bauta alaha kenan. Ya Allahu ma'anan shi ya abudu, yana bauta. To daga nan ne sai aka samu Allahu, bi ma'ana ay al-ma'bud, ma'luf ay al-ma'bud, abin bauta. Zaka shine Allahu. Allahu shine suna kamar da nace mafi daraja mafi daukaka, har malamai da dama suka sanya shi shine ma ismullahi al-azam. Akwai kai komo a gurin malamai wani suna ne daga cikin sunayen Allah ismullahi al-azam, wadansu ce al-hayyu al-qayyum saboda irin abin da yazo a cikin hadisi annabi yace akwai ismullahi al-azam a cikin surori guda uku a cikin alqur'ani, yace akwai al-baqara, yace akwai al-imran, yace kuma akwai afaha, surori guda uku. Wadansu malamai suka ce da suka bibiya sai suka gano al-hayyu al-qayyum وعنت الوجوه للحي القيوم أطاها كينا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم آل إمران دكم بقرة سيسك فنشي وإننا سوناي الحي القيوم سني اسم الله العظم. ولنسكوما لما سكت في أكنشي الرب شيني اسم الله العظم. الرب قالب أدؤن النباوان الله ذاك دانس سنيني دي رب 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 إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيم الصلاة. رب جعلني مقيم الصلاة من ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ذاك الدعاء النبا وجدام سأتنا القرآن من جرما. سيقصنا صفا تألني لصفة ربوبية. وأن يسني سكت في أكن شيوى الرب فيني اسم الله العظم. سود شيء النبا الله سكينانا تام الله إذن سنة بقاتوه. Har waɗansu ma malamai suke cewa idan da ka zo addu'a ka kira sunan Allah na Ar-Rabb so biyar bayan ka kiyaye sharɗin addu'a, in dai ka faɗi Ar-Rabb ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi so biyar, addu'an ka ta karɓi da izinin Allah. Suka yi la'akari da abin da yazo a cikin Ali Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani, wa innan ayoyin ne cikin surat Ali Imran an faɗi Rabb kusan so biyar. Da ƙarshe sai aka ce fastajaba lahum rabbuhum, sai Allah ya amsa musu. Sai suka ce ashe in ka tasa addu'a da sunan Ar-Rabb, to da ƙarshe dai abin da zaka kai gare shi ne fastajaba lahum rabbuhum, shine Allah zai karba addu'a. Wannan istinbati ne daga cikin istinbati na malamai, ba nafsi bane, amma kuma babu laifi tunda nafsi abi ta kwaraka akan kakka fahimci irin wannan abubuwan ba. Da haka idan kana da buƙatuwa kamar yare ce ma Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, kanana ta ma Allah Rabbu 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 su biyar zuwa sama, insha Allah ta'ala addu'an ka ta karɓu ila an gane. Amma ka kiyaye sauran wato sharɗan karɓan addu'a, kar ya kasance ka ci haram, kar ya kasance ka yi gaggawa, kar ya kasance ka roƙi haram, kar ya kasance kai ta addu'a Allah ya baka iko ka damfa ruwa ne misali kaga wannan haramun ne, Allah ba zai karbi irin wannan addu'an ba. Ko kuma mace ta addu'an Allah ya hana mijinta ƙara mata kishiya, kaga wannan addu'an yanke zumunci, Allah baya karbin irin wannan addu'an. Da Allah na karban addu'an mata irin wannan, ai da ba ai auratayya da yawa ba, ko wannan ma kaga ba su da auren yanzu, ai suna kan hanya insha Allah ta'ala. Wa nazaratun ila maisara, ana jiran a samu dama ne. To Allah ya taimake mu. To To waɗansu malamai kuma sai suka tafi akan cewa ai ismullahi alazam shine Allah. Me yasa? Saboda duk wata suna ta Allah tana raka Allahu ne. Amma ita Allah ba ta raka wata suna. Baka taba jin an ce maka Ar-Rahman. Baka taba jin an ce maka Allahu na daga cikin sunayen Al-Jabbar. Sai daga ji an ce maka Ar-Rahman na daga cikin sunayen Allah. Ar-Rahim cikin sunayen Allah. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Musawwir, Al-Mudabbir. Duka sai da duk wata suna sai a ce cikin sunayen Allah ne. To ashe sunan Allahun shine gaba. Shike gaba da kowane suna. Da zaran an faɗa Allahu kai tsaye babu wani a cikin duniya wanda yake da irin wannan sunan. Sabanin waɗansu sunayen kana iya ganin waɗansu ɗaiɗaikun mutane suna da irin waɗannan sunayen ko da ku ma'anan ya sha bamban. Irin su Al-Malik, irin su Al-Alim, irin waɗannan sunayen kana iya ganin wani da su kuma ga su suna cikin sunayen Allah. Amma ma'anonin ya sha bamban. To amma Allah alamin ala zatil ilahiyya. Wannan in aka faɗi shi kawai kai tsaye Allah Rabbul Izzati wal Jabarut ake nufi. Ila an gane. Ko kafirai sai da su ce aliha ba dai su ce Allahu ba. Aliha wannan kuma dama ai mun ɗauko asalin lafazin Allahu daga alaha ne. Wannan suna iya jujjuya ta yadda suka ga dama. Amma Allahu wannan Allah kaɗai yake banta da wannan suna. Ala ayyi hal waɗansu malamai sun sanya wannan suna daga cikin ismullahi al-a'zam. Cewa in ka kira Allahu da gaske to shi kuma Allah subhanahu wata'ala wato zai amshi addu'a ko kuma zai biya bukata ko kuma zai taimaka ko kuma zai sanya albarka. To shine sai bawa yake cewa bismillahi ina fara wannan rubutu da sunan Allah abin bauta na gaskiya. Ar-Rahmanur Rahim. Allah shine Ar-Rahman mai rahama mai jin kai shine ma'anar Ar-Rahim. To shi ma malamai sun ta kai komo akan menene bambancin da ke tsakankanin Ar-Rahman da Ar-Rahim. Kamar yadda yake mun sha tattauna wannan matsalar lokuta mabambanta. Magana da ya fi yaɗuwa a cikin malamai cewa Ar-Rahman mai gamammiyar rahama wanda rahamansa ta haɗa da musulmi da kafirai da dabbobi da kowa a duniya. Ar-Rahim mai keɓantacciyar rahama ga mummune ranar tashin alkiyama. Akwai ayoyin Al-Qur'ani mai girma waɗanda waɗannan malamai suke kafa hujja da ita kamar wa kana bil mu'minina rahima. Allah dangane da mummune mai rahama ne. Suka ce to wannan yana nuni akan keɓantacciyar rahamar Allah ga mummune. Kamar innahu bihim ra'ufur rahim da ake magana akan sahabbai yace innahu bihim ra'ufur rahim. Lalle Allah dangane da waɗannan mummune ra'ufur rahim. Da waɗannan ayoyi da makamantansu sai suna kafa hujja da cewa Ar-Rahman gamammiyar rahama a duniya, Ar-Rahim keɓantacciyar rahama ranar tashin alkiyama. Wannan ita ce magana mafi shahara cikin malamai ƙwarai da gaske. Amma kuma waɗansu malaman kamar Al-Imam Ibn Qayyim bai yadda da wannan fassarar ba. Yace abin da ke faruwa shine Ar-Rahman sunan Allah ne wanda ke nuni akan cewa Allah ya sifantu da sifar rahama. Ar-Rahim suna ne na Allah wacce take ɗauke da sifar rahama idan ya sadar da ita zuwa ga bayinsa. Ba ku gane ba. In aka ce Ar-Rahman kawai sifar rahama ta tabbata ga Allah. Sawa'in ya rahamtar da wani ko bai rahamtar da wani. Amma Ar-Rahim sifan Allah ta rahama lokacin da ya sadar da rahaman shi zuwa ga bayinsa. Da haka idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ruwan sama, Ar-Rahim. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka iska ka shaƙa, Ar-Rahim. In ya baka ido gani ka gani, Ar-Rahim. In ya baka kalmomi ka furta, Ar-Rahim. Duk wata rahama da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka, to a wannan lokacin sifan Allah ta Ar-Rahim. Amma shi Allah ya sifofin shi yake shine akwai Ar-Rahman shine rahaman. Sawa'in ya sadar da wannan rahaman ko bai sadar da ita ba. A in lokacin da yake Allah subhanahu wataala shi kadai ne ba kowa. To Allah fa yana nan a matsayin shi na Ar-Rahman. Ila an gane kar ka dauka wai Allah subhanahu wataala sai da ma ya fara sadar da bayin shi da rahama sannan ya zama Ar-Rahman. A dama shin Allah Ar-Rahman ne. Amma yayin da rahaman shi ta sadu zuwa ga bayi sai ya zama wannan saduwa zuwa ga bayin sifan Allah ta Ar-Rahim. Imam Ibn Qayyim da waɗansu daga cikin malamai sun kawo waɗansu ayoyi kamar inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Ai akwai wannan aya cikin suratul Baqara. Inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Bin-nasi ba bil-mu'minina ba. Allah subhanahu wa ta'ala dangane da bayansa gabaki ɗaya da mummunansu da kafiransu a duniya ne ko a lahira la-ra'ufur rahim. Allah mai rangwame ne ko mai rahama ne sifan Allah ta ar-rahim. Da haka ashe ba kadai wai keɓantacciyar rahama ne ga mummunai ko a duniya ko ranar tashin alkiyama ba, a'a buɗaɗɗiyar rahama ce wacce take in ta faru da bayi to inna Allah bin-nasi la-ra'ufur rahim, Allah ar-rahim ne. Sannan ga wani hadisi wanda hadisi ne na al-Imam at-Tabarani ya rawaito shi, kuma al-Hafiz al-Munziri ya ce isnadin sa jayyid, Sheikh al-Albani ma ya inganta wannan wannan hadisi ya ce hadisi ne hasan. Hadisi ne wanda sayyidina abinnan Anas bin Malik ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Mu'adh bin Jabal cikin damuwa, ya tambaye shi me ke damunka, ya ce bashi yi mun yawa. Sai manzon Allah ya ce ala uallimuka du'an tad'u lahu, kana fa in gaya maka wata addu'a wacce yake idan kayi wannan addu'an law kana alayka mithlu jabal uhud, jabal uhud ko la addafa Allahu anka dainan la addafa Allahu anka, idan a ce bashin da ake binka an cura shi ya kai girman dutsen Uhud, to sai Allah ya biya maka wannan bashin. Ila kun ji wannan shimfidan? Sai manzon Allah ya ce kafin da yake shi Mu'adh yana da farin jini kwarai da gaske a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya ce kul ya Mu'adh, ga addu'an da zaka faɗi. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma. Nan ne mallin shaidin mu ko tu'tihima man tasha'u wa tamna'u minha minhumama man tasha irhamni rahmatan tughnini biha ar-rahmati man siwak. Wannan hadisi ne wanda yake ingantacce, kuma addu'a ce da manzon Allah ya ba Mu'adh in ya karanta zai samu biyan bashi. Ba biyan bashin yanzu ya dame mu ba, mahallin shaidin mu shine inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira Allah rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma. Ya Allah kai ne rahmanud dunya wal akhirah, kai ne ar-rahman na duniya, kai ne ar-rahman na lahira, kuma kai ne ar-rahim na duniya, kai ne ar-rahim na lahira. Ila an fahimci abin da muke nufi? To da wannan kenan ashe ar-rahim bai keɓanci mummunai kadai a duniya ba, bai kuma keɓanci mummunai kadai a lahira ba, sai dai kamar yadda ar-rahman tana da tasiri a duniya, haka ar-rahim take da tasiri a duniya. Ar-rahman tana da tasiri a lahira, ar-rahim tana tasiri a lahira. Da haka Allah shine rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma. Allah shine rahman na duniya da na lahira, kuma shine ainihin rahim din su. Da haka bambancin su kamar yadda nake cewa ma'anar su duka abu ɗaya ne. Duka sifo sunaye ne na Allah waɗanda suke kunshe da sifofi na cikakkiyar rahama. Rahman da take tunda kaga tun daga wazanin ar-rahman ai wazanin fa'alan ne, wazanin fa'alan wazani ne wanda ke nuni akan cika da tumbatsa. In aka ce fulanul ghadban wato irin ya cika da fushi din nan, fulanun rahman misali wani mai tausayi ne, tausayin shi ya kai ya komo. To idan aka ce ar-rahman cikin sifofin Allah, to wato wanda ya cika ya tumbatsa da sifar rahama. Ila an gane maganar da kyau? Da haka shine wazanin fa'alan, rahman fa'alan wazani ɗaya ne. Don haka sifa suna ce wacce take ɗauke da sifa ta rahama. Haka nan rahim suna ce wacce take ɗauke da sifa ta rahama. To amma me ye bambancin? Bai kamata a ce kawai wannan ta keɓanci gamammiyar rahama a duniya amma ar-rahman ba ta da tasiri gobe kiyama, ko kuma a ce rahim sifance kawai ta keɓanceciyar rahaman Allah ga mummunan tashin alkiyama, amma ba ta da tasiri a duniya. A abin da ya kamata a ce shine sifan ar-rahmanu sifa ce ta Allah wacce take cike da rahama. Ar-rahimu kuma sifar rahama ce, suna ce da sifa ta rahaman Allah wacce take idan ya sadar da ita zuwa ga bayinsa. Kila an gane wannan da kyau. Wannan shine ma'anan ar-rahmanu ar-rahim. To ina fatan mu haƙuri mu tsaya nan saboda yanayin abin nan. Insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu karanta alhamdulillah zuwa ƙarshen abin da shi malam ya kawo. Abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ka yafe mana. Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya. Ya Allah halin da muke ciki a cikin wannan ƙasa na kunci da wahala da kakani kai, to ya Allah muna tuba zuwa gare ka, muna nema daga rahamanka. Ya Allah kai ne ar-rahmanu, kai ne ar-rahimu. Ya Allah kuma kai ne Allahu, kai ne ar-rabbu. Ya Allah muna kiranka da sunanka na ar-rabbu. Ya rabbana, ya rabbana, ya rabbana, ya rabbana, ya rabbana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka al-hamd. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. يا الله منا روقانك سكن فللنك درهمنك دغافرنك. Ya Allah, ka ɗaukake mana wannan musiba da bala'i da kunci da muka faɗa cikin wannan ƙasa tamu. Ya Allah, yunwa da talauci da fatara da miyata da ƙaƙanika da rashin lafiya da aka jarabce mu da shi a wannan ƙasa, ya Allah ka ɗaukake mana. Allah ka ciyar da mu daga yunwa, Allah ka amintar da mu daga tsoro. Allah ka ciyar da mu daga yunwa, Allah ka amintar da mu daga tsoro. Allah ka ciyar da mu daga yunwa, Allah ka amintar da mu daga tsoro. Ya Allah, abinda muka tasa a gaban alkhairi, Allah ka taimake mu cin masa. Abinda muke tsoron shiri, Allah ka tunkuɗe mana. Allah ka shiryatar da wannan al'umma tamu, Allah ka shiryatar da wannan al'umma tamu, Allah ka shiryatar da wannan al'umma tamu. Ya Allah, ƴan matan mu da matayen auren mu da mazajen mu, magidantan mu da ƙananan yara, Allah ka shiryatar da mu. Allah ka dora mu akan daidai. Ya Allah, kada ka jarabce mu da talauci da wahala da kunci da kuma rashin tsoron Allah. Ya Allah, babu shakka irin halin da muka samu kanmu, tsoron Allah da kangare mu dokokinka ya ce maka maka. Ya Allah, muna neman afuwanka, muna neman gafaranka. Allah, muna neman ka kwarin ya mana innan matsaloli. Rabbana kashif anna al'azab inna mu'minun, rabbana kashif anna al'azab inna mu'minun, rabbana kashif anna al'azab inna mu'minun. Allah ka yalwata mana, Allah ka haskaka mana, Allah ka yalwata mana, Allah ka haskaka mana. Allah ka ba mu arziki mai yawa mai amfani. Allah ka ciyar da mu daga halal, Allah ka ciyar da mu daga halal. Allah ka toshe kofofin haramun gare mu, Allah ka ɗaukaka darajojin mu, Allah ka gafarta kurakuran mu, Allah ka ji kan magabatan mu. Ya Allah, abin da ya dame mu Allah ka iya mana, abin da muke iya Allah ka taimake mu. Allah ka tsare mu, ka tsare mana imani. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya. Ya Allah, shugabannin mu ka kama hannayensu zuwa ga daidai. Allah ka dora su akan daidai. Allah ka hana su zalunci, Allah ka hana su san kai, Allah ka hana su babakere, Allah ka hana su danniya, Allah ka dora su akan adalci, Allah ka dora su akan tafarki madaidaici. Ya Allah, ka sanya wannan jagoranci nasu ya zama sanadiyan tsira gare mu duniya da lahira. Allah ka sanya shugabancin su ya zama sanadiyan tsira gare mu duniya da lahira. Allah ka yalwata arzikin mu ta sanadiyan mulkin su. Ya Allah, ka azurta mu da yammu sada'a a tafarkin sunna. Ya Allah, duk abin da ya saba ma tafarkin sunna dangane da shugabannin mu, Allah ka karkatar da mu daga gare shi. Allah ka ji kan magabatan mu, Allah ka gafarta ma iyayen mu da malaman mu da waɗanda suka taimaki rayuwan mu da waɗanda suke nufin al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallam da alkhairi. Allah ka saka musu da alkhairi, Allah ka yi musu muwafaqa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ونواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.